مضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi namu mai albarka ahkamul janaiz wa bid'a wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya wallafa Allah ya ji kamalan darama aje idan ba a manta ba mun tike ne a ƙarshen mas'ala ta 90 wa yustathna ta 92 wala yajuzu dafnu fil ahwal al-atiya illa li daruratin malai ce baya halatta abin ne mamaci a wasu lokuta masu zuwa sai idan akwai larura to malam ya kawo mana lokutan mun ji su akwai lokuta guda uku lokacin da rana take bullowa da lokacin da ta zo tsakiyar sama da kuma lokacin da ta tafi domin faduwa duk ba abin da mun ce wannan lokuta sai lokaci na biyu shine da daddare sai dai kuma da daddare mun ji tafsili akan sa ba wai haka abin yake kai mutlakan ba idan akwai larurar da ya ta sa aje abin nan mutum to babu matsala sai aje abin ne shi amma idan da za a bashi din ba abin da zai yi zuwa safiya dauke shi aje abin nan shi to hakan shine yafi abinda dai malamai suka ce shine binne mutun da daddare makaruhi ne idan an binne shi ba ai laifi ba idan an binne shi ba ai laifi ba amma da za a bashi hakan yafi wannan shine natijar da muka fita da shi a karatun manhaji insha Allah ta'ala yanzu kuma kai da zamu tashi mas'ala ta 92 malai ce fa in tarru li dafnihi laylan idan masu binne mamaci suka takuru li dafnihi laylan dan su binne shi da daddare abin nufi wata laruwar ta sa lalle lalle sun matsu sun takuru idan ba abin ne shi da wannan daren ba zai iya canzawa yanayin jikin sa ya canza to babu nufi sai aje abin ne shi sai malai ce jaza ya halatta aje abin ne shi da daddaren walau ma asti'malil misbah koda kuwa zai kai ayi amfani da fitila me yasa malai kawo zance amfani da fitila saboda idan ban manta ba a karatuttukan mu na can baya mun yi bayani akan annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya hana a raka mamaci a tattare da shi akwai wuta ko wani abin da yake kama da haka ina ji a zamu iya tuno wannan ko man an hana tafiya raka mamaci ya kasance an rike fitila ko an rike garwashin wuta ko an rike wani abin da yake dauke da wuta annabi ya hana wannan tsira da aminci su tabbata a gare shi to amma idan akwai larura fa babu nufi sai amfani da fitila kamar yadda na taba gani an binne wani mamaci a makabarta gidan gona sai kasance da daddare ne to sai masu motoci sai suka dan matso da motocin su suka kunna fitilu sai kasance an hasko masu hakan kabarin da masu binne shin kuma abin yayi daidai wajena to wannan babu laifi wannan bai shiga cikin abin da aka hana ba insha Allah ta'ala shine abin da malai yake nufi malai yace wa nuzulu bihi fil qabri da ma shiga da fitila cikin kabarin babu laifi a shigar da fitila cikin kabarin a haska dan masu hakan su gane inda suke hakawa kuma su haka daidai wajena kamar yadda shari'a ta tanaji li tashili amaliyati dafni domin a saukake aikin hakan kabarin malai ce wa dalilu dalilin da yake nuna haka hadith ibn abbas hadisin sahabi abdullahi dan abbas yarda Allah ta tabbata a gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi adkhala rajulan qabarahu laylan annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya shigar da wani mutum cikin kabarinsa da daddare wa asraja fi qabrihi sannan kuma ya haska fitila a cikin wannan kabarin nasa to kun wannan shi nuna mana cewa idan akwai bukata ba a mi ba a hanawa wannan hadisi akhrajahu ibn majah wa tirmizi bi atamma minhu wa qala hadithun hasan imam tirmizi yace hadisi ne da yake hasan qultu Albani yace ya'ani annahu hasanun li ghairihi to wannan kuma Albani zai shiga wani bayani kenan da man aka abin da ya shafi mustal al hadis yace da Imam Tirmidhi yace hadisun hasanun to abin da Imam Tirmidhi yake nufi da wannan shine hasanun li ghairihi me ake nufi hasanun li ghairihi kun san hadisi akwai sahihun li dhatihi akwai sahihun li ghairihi akwai hasanun li dhatihi akwai hasanun li ghairihi ina ba ta an fahimta hasanun sahihul li dhati shine hadisin da ya cika sharadai guda biyar din nan ittisalu sanad tamamud dabti adala adamu shuzuf adamu al illa waɗannan guda biyar din to sai a ce hadisi sahihi ne li zatihi shi kuma sahihu li ghairihi shine hadisin da aka samu tasgaro wajen tamamud dhabt maimakon rawun ɗaya daga rawun hadisin suka kasance gaba ɗayan su masu cikakke hadda sai aka samu daga cikin sai aka kasance yana da hadda amma haddasa tana da dan rauni kadan an fahimta bai kai sauran ba to sakamakon wannan dan rawun haddata sai a ce hadisin sa hasan ne bai kai martaba sahihi ba ina fata an fahimta to shine sai a ce hadisi ne sahihun li ghairihi ko kuma a ce masa hasanun li dhatihi to yake yake zama sahihun li ghairihi shine shi hasanun li dhatihi idan ya samu hanyoyi da yawa wannan hadisin hasanun li dhatihi ne wannan ma hasanun li dhatihi ne sai aka sai suka hada kamar guda uku amma kuma dukkanin hadisi ɗaya ne sai dai hanyoyin su ne mabambanta juna to idan ka hada su da gaba ɗayan su sai su bada martabar sahihun li ghairihi kamar yadda ibn hajar ya faɗa a cikin littafin sa nukhbatul fikr wacce akan masalar hadisi sai kuma hasanun li dhatihi shine wanda muka bayani yanzu hadisin da ya gaza samun martaba sahihi saboda mai raunin haddar ɗaya daga cikin masu rawaito hadisi sai a ce masa hasanun li ghairihi hasanun li dhatihi hasanun li ghairihi kuma shine hadisi ne da yake da'ifi to sai aka samu da'ifin irinsa wani da'ifin irinsa wani da'ifin irinsa guda biyar ko guda uku ko wanda suka fi haka sai suka haɗu to sai su karfafa juna sai su tada martabar hasanun li ghairihi ko kuma su ce masa da'iful munjabir da'iful munjabir da'ifi ne wanda ake daura shi wannan dai wani abu ne da ya shafi musalalah hadis wanda daliban musalalah hadis suna gane abin da muke faɗa amma dai ya kamata ba an bace saboda a gane karatun malai ya ce idan imamu tirmidhi ya ce hasanun shi ana sa islahin to ba yana nufin hasanun li dhatihi ba me yake nufi hasanun li ghairihi ma'ana hasanun li ghairihi hadisi ne shi akan kansa guda daya bai inganta ba to amma sai aka samu wani hadisin irinsa ga wani can shi ma irinsa ga wani can shi ma irinsa sai su tattaru sai su karfafa juna sai a ce musu wannan hadisi ne hasanun li ghairihi ma'ana ya inganta sakamakon yawan hanyoyinsa to amma shi ma malamai suka ce da sharadi dole ne ya kasance hanyoyin da aka inganta shi ba su da rauni matuƙa ba za a ce musu ba'ifun jiddan ba ko a ce hadisi ne maturuki ko a ce rawi akwai rawi maturuki ko akwai rawi da yake makarici a ciki duk wannan ba zai zama da hadisi hasanul ghairi ba sai ya kasance rauni ne da yake ba mai karfi cancan ba Allah ya samu fahimta malai ya ce hadha al-istilah khassun li tirmizi wannan istilahi ya keɓanta ne da imamu tirmizi shi kadai yake amfani da shi saboda kowanne malami amfanin ka karanta muqaddimar littafi kenan idan za ka karanta shi saboda malamai suna wani abu idan malami zai yi rubutu a muqaddimar littafin sa sai ya ware ga maka abin da yake so ya sa a cikin littafin da irin nasa techniques din da yake so ya bi domin ya rubuta littafin nasa to idan baka karanta muqaddimar littafi ba kawai ka je ka shiga littafin kana karantawa zaka yi ta karanta wasu abubuwa sai ka dauka cewa yana amfani da istilahi ne na gaba daya bayan kuma shi akwai nasa ne daban da yake yanzu bari ba misali ibn hazal al-asqalani a cikin littafin sa bulugul maram kun ga a cikin muqaddima ayi bayani yace idan nace wannan hadisi malama bakwai suka rawaito shi to da wane nake nufi idan nace wannan hadisi malamai shi da suka rawaito shi da wane nake nufi idan nace guda hudu ban da wane idan nace guda uku da wane kadai ban da wane haka to kun ga wannan shi kadai yake bancewa kansa wannan islahi yanzu kana karanta bulugul maram kawai kai zuwa kai ka dauke shi ba karanta muqaddima ba kawai sai kaji an ce rawu sab'a to suwaye sab'a kaga malama hadisi sun fi sab'a ko ba haka bane ko rawul khamsa duk baka sani ba to kaga dole ne ka karanta me muqaddimar littafin sa to shi ma imam tirmidhi a cikin istilahin sa kuma mun je yadda mun sha bayani idan yace hadha hadisun gharibun abin da yake nufi da garibi shi menene hadisin da yake da'ifi shi a wajen sa amma a wajen sauran malaman hadisi idan suka ce wannan hadisi garibi ne shine hadisin da yazo ta hanya daya kawai ta hanya daya ya kasance a saman sa maybe sabon da ya rawaito shi kadai ne ya ji shi daga annabi bayan shi ba a samu wani sabi daga wajen sa ba maybe tabi'in da ya rawaito hadisin daga sabi shi ma shi kadai ya rawaito shi to daga nan kuma daga tabi'in sai aka samu mutum biyar haka da hadisin sai ya fantsama to sai a ce hadha hadisun gharibun ina fatan fahimta to wannan shine hadisi garibi wajen malaman hadisi amma shi imamu tirmidhi da yace hadisi garibi to abin da yake nufi hadisi fa da'ifi wanda bai inganta ba to kaga idan baka san islahin tirmidhi baka je ka dauki tirmidhi kana karantawa kawai sai ka ji hadha hadisun gharibun to sai ka dauka irin wancan garibi ne na malaman hadisi ba irin nan sa Allah ya sa an fahimta malai yace wannan istilahi ne da yake banta da Imam Tirmidhi shi kadai annahu idza qala shi Imam Tirmidhi idan yace hadithun hasanun fa inna ma yurid alhasan li ghairihi to yana nufin hasan li ghairihi ba hasan li zatihi ba kama nassa alaihi huwa nafsuhu kamar yadda shi da kan kansa ya nassanta haka a cikin littafinsa mai suna al-ilal al-ilal al-Tirmidhi littafi ne da rubuta shi ne dan yayi bayani akan illolin hadisi da ake gane illolin hadisi al-madhkura fi akhir kitabi wanda ya ambata a cikin karshen littafin nasa wa qad jaa lahu shahidun kama yaati kuma shi wannan hadisi makaranta a baya akwai sheda akwai wannan hadisi da zai masa sheda kamar yadda zai zo a gaba wa alaihi malai yace to akan wannan abin da muka ambata ne a baya fala yaruddu ala tahsin at-tirmidhi naqad ibn al-khattan iyyahu ba zai yi raddi akan hassan hadisin da imamu tirmidhi yayi ba kokarin naqadi da ibn al-khattan yayi masa shi ibn al-khattan da ya duba hadisin kawai da imamu tirmidhi yace masa hasan kawai sai yace a wannan hadisin ba hasan bane da'ifi ne saboda shine yayi la'akari da qa'ida amma ba ta imamu tirmidhi shi zama imamu tirmidhi idan yace hadisi ne hasan me yake nufi hasanun li ghairi an fahimta ma'ana asalin sa da ifi ne amma ya sama hadisin da suka masa sheda suka tattaru sai suka karfafa shi kuma wajen malama hadisi gaba daya idan hadisi ya samu shahide wanda hadisan da suke masa sheda to an amfani da shi a kowane bangare daga cikin bangarorin shari'a babu laifi wannan to shi yasa shi ibn qattan sai ya ce hadisin da imamu tirmidhi hasana shi ba daidai bane da ifi ne to sai malai ya ce wannan da afa shi din da shi imamu ibn qattan yayi ba zai warware hasana shi da imamu tirmidhi ba dama shi tirmidhi akwai abin da yake nufi ne daban idan ya ce hadisi ne hasan ba yadda kowanne malami yake nufi shi ba haka yake nufi ba yace hakahu sahibu tuhfatul ahwazi wannan magana mai tuhfatul ahwazi yake tuta tuhfatul ahwazi sharhi ne na jami'ut tirmidhi amma shahid fa huwa min hadith jabir bin abdullah malai yace shaidar da nace hadisi yana da shi shine hadisin jabir dan abdullahi akhrajahu abu dauda wanda imam abu dauda ya fitar da shi wal hakim imam al hakim wal baihaqi da imam al baihaqi wa qala al hakim imam al hakim yace sahihun ala shart muslim shi wannan hadisi ma na jabir ya inganta ma akan shartin muslim da hadisin da aka ta inganta akan shartin muslim babu tantama akan ya inganta babu wani ta baba akan sa wa wafaqahu adh-dhahabi imam adh-dhahabi kuma ya dace da abinda imam al-hakim ya faɗa yace shi ma ya yadda akan cewa hadisin ya inganta akan sharadin muslim wa zada alaihi an-nawawi fa qala fil majmu' imam an-nawawi ya ƙara akan abinda suka faɗa a cikin littafin sa al-majmu' yace rawahu abu dawud bi isnadin ala shart al-bukhari wa muslim shi sai yace ma ai hadisin ya inganta ne ma akan sharadin bukhari da muslim ba sharadin muslim shi kadai ba qultu albani yace sai nace wa kullu dhalika khata'un dukkanin abubuwan da malaman da suka faɗa kuskure ne albani kenan wato abin da yasa albani yake faɗa irin wannan maganganun kai tsaye saboda ya karanta tsakani da Allah ya karanta yayi karatu shi yasa yaku ji manyan malamai ne wanda suka gabace sun ce abu kaza sai albani ya ce akwai kuskure a wannan abin kuma sai kawo maka gyaran da albani zai kawo kai baka saka ture shi ka ce ba haka ba me yasa saboda da hanyoyin da malamai suke bi wajen tabbatar da abu shi ya bi kuma ya tabbatar da shi ina fata an fahimta shi yasa duk mutumin da yake so ya bayani a fagen ilimi ko abin da ya kamata haka sai ya tsaya hana idan sa bacci yayi karatu sosai sai ya zo ya magana kai tsaye ina fata an fahimta amma ba haka akawa ake zo a magana a cikin abin da ya shafi ilimi ba Allah ya sa mu dace albani yace duk wani abu da malaman nan suka faɗa da imam al-hakim da yace ingantacce ne akan sharadin muslim da shi zahabi da ya goya masa baya da imam an-nawawi da shi ya ƙara ma yace ya inganta ne akan sharadin bukhari da muslim yace dukkanin waɗannan maganganu nasu akwai kuskure a cikin shi yace fa inna madara isnadihi ala muhammad ibn muslim at-ta'ifi yace saboda dukkanin isnadin hadisin yana kaiwaye komowa ya kaiwaye komowa ne akan wani mutum da ake ce masa muhammad ibn muslim at-ta'ifi dukkanin isnadin hadisin gaba daya akwai wannan mutum a cikin sa wa huwa wa in kana fi qatun fi nafsi shi wannan mutum koda da yake ya kasance amantacce ne akan kansa ba a tuhumarsa akan abin da yake na halayen banza ko abin da ya kamata ka kun san abin da yake saki karba hadisin mutum abu biyu ne imma dai kuskure abin da ya shafi kai kanka ya muru'aka take ma'ana dabi'unka da halayenka mutum ba mutum banza bane ba makareci bane ba fasiki bane ba kaza bane to sai a karba hadisin sa bangare ne biyu kuma shine abin da ya shafi haddarsa yana da hadda mai kyau din nagartan mutum duk kirkinsa duk mutuncinsa sai kasance bashi da hadda ko kuma yana daga fala to malama hadisi ba su karba hadisin sa ina fata an fahimta duk hadisin duniya daga an ce da'ifi ne to ya ba a fashi da bangarorin nan guda biyu imma abin da ya shafi muru'an mutum imma abin da ya shafi me kiyayewarsa ina fata an gane yawa malai yace saboda shi wannan mutumi koda da yake ya kasance amintacce ne shi akan kansa ba a tumasa da wani halin banza to sai dai faqana dha'ifan fi hibzihi ya kasance mai rauni ne abin da ya shafi haddasa to kun ji abin da nake gaya muku mutum mai mutunci ne akan kansa amma kuma abin da ya shafi haddasa ba ina da rauni saboda haka hadisin sa ba za a karbe shi ba walidhalika lam yahtajj shaykhan bi malaita shi sa imam al-bukhari da muslim ba su rawaito hadisi daga wajensa ba wa innama rawalahu al-bukhari ta'liqan wa muslim istishadan yace imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga wajensa ne kawai a matsayin hadisi mu'allaq hadisi mu'allaq kuma a cikin bukhari ba a sashi a cikin hadisin da suka cika shar'an imam al-bukhari a cikin sahih bukhari idan kana karantawa za ka ga akwai hadisin da imam al-bukhari yake kawo su da isnadi qala haddathani wani qala haddathani har zuwa ƙarshe akwai hadisi kuma da ga imam al-bukhari gaba daya cire isnadin ya kawo maka shi kawai haka kawai sai ga maka sunan sabiya ga maka abinda annabi ya ce a cikin hadisin ko kuma ya cire sunan sabiya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai faɗa hadisin to irin wannan hadisi shine ake ce masa al-mu'allaq hadisin da aka yanke isnadin sa aka kawo shi haka daga sama to irin wannan hadisan da imam al-bukhari yake kawa su ba su cika sharadan imam al-bukhari na ingancin da yasa a cikin littafin sa ba shi yasa a cikin sa aka isa mun hadisin da yake mai rauni da ifi ne gashi kuma a cikin bukhari an fahimta to shi yasa idan ka ji an ce da hadisin bukhari ingantattu ne abinda ake nufi hadisan da suka cika sharadan sa wanda ya kawo su da isnadi amma taliqatuhu fa hadisan da ya kawo su mu'allaqai za su iya kasancewa masu inganci ne za su iya kasancewa kuma ba'ifai wanda bazai nuna maka cewa akwai ba'ifin hadisi a cikin bukhari ba Allah ya sa an fahimta to hadisin wannan mutumi imam al-bukhari ya kawo shi ne ta'liqan kun ga bai cika sharadin sa ba kenan ina fata an gane yawa shine abin da malaka yake so ya ce muslim istishadan imam muslim shi ma ya kawo shi a cikin littafin sa amma shi ya kawo shi ne dan yayi wani hadisin sheda shi ma ba ya kawo shi bane akan sharadin sa a'a ya kawo shi ne dan yayi wani hadisin da ya kawo sheda wa min al-ajaib malaka daga cikin abin ban mamaki an al-hakim wa adh-dhahabiyya ala ilmin bi ba'd hadha haqiqa imam adh-dhahabi da imam al-hakim yace sun san duk wannan ka'idojin da na faɗa yanzu amma kuma sai gashi sun ce hadisin ya inganta akan sharadin muslim yace abin mamaki ya aka yaka ta faru to kan gwanin shekin nuna mana cewa duk karatun mutum da ilimin sa zai iya yin kuskure kuskuren sa bazai nuna masa cewa kuma bazai nuna cewa kuma ya fita daga cikin sauran malamai ba ko kuma a zarge shi akan wani abu a duk dan adam inda dan adam ne kai cikakka da dan adam shine kasance kana kuskure babu wani dan adam da baya kuskure faman zal ladhi turja sajayahu kulluhu kafal mar'u nabla an tu'adda ma'ayibuhu kamar yadda wani malami ya faɗa malai yace wa min al-ajaib anna al-hakima wa adh-dhabi ala ilmi ba'd hadha faqad dhakara al-midhi anna at-ta'ifi hadha laysa lahu fi muslim illa hadithan wahidan malai yace kika imam al-midhi ya ambata cewa wannan muhammad ibn muslim at-ta'ifi din imam muslim bai rawaito masa hadisi koda guda ɗaya ba a cikin littafin sa sai wannan guda ɗayan wanda kuma shi ma استشادي يدشي قال الحافظ ابن حجر ببن مالمي الحافظ ابن حجر الاسقلاني وند يشرح صحيح البخاري يتي وهو متابعه عند وشيما كما يكاو شي ني ا متسين متابعه شاهد متابعه مي شاهد ني مي متابعه طالبان علمي زان باكو ايكي اجي ابنتكو ا غانو مو منينين شاهد مي متابعه idan za ta yi a samu takarda ka sai a rubuta mun shi da larabci me shahid me mutaba insha Allah ta'ala sai ta mi zuwa sai a zo da shi ina fata an fahimta yawa me shahid me mutaba muna ta cewa shahidi mutaba ya kamata mu dan san me shahidi me mutaba to dalibai aje ayi bincike a gano cewa me shahidi me mutaba dan rubuta mun shi a takarda sai magani wanda kuma yayi kokari sosai insha Allah ta'ala za a bashi kyauta Allah ya san mu dace malai yace wa huwa mutaba'atun indahu kama nassa alaihi al-hakim kama da imam al-hakim ya nassi akan haka wa kadhalika saraha adh-dhahabi fi tarjamati haka ne kuma imam adh-dhahabi ya bayyana karara a cikin tarjamar shi wannan mutumi da yayi a cikin littafin sa mai suna mizan al-i'tidal kenan anna musliman rawalahu mutaba'atan imam muslim ya rawaito hadisi a wajensa a matsayin mutaba'a walahu shahidun akhar min hadisi abi dharrin nahwahu hadisin da yana da wani shahidi har yanzu na daban wanda imam abin nan sabi abu dharr ya rawaito shi irin dai hadisin da muka gabata akhrajahu al-hakim wanda imam al-hakim ya fitar da shi bi sanadin fihi rajulun lam yusam a cikin sa akwai mutumin da ba ambaci sunan sa ba ya suna hadisin kenan mu fahimi ko yawa a cikin isnad hadisi sai kaga an ce ar-rajulin daga wani mutum ko kuma haddathana rajulin ko haddathani rajulan wani mutum ya bani labari to waye wannan mutumin ya sunan sa ina yake ya kamata mu san shi dan mu gane cewa mutumin kirki ne ana karba hadisin sa ko ba a karba ina fata mun fahimta ko kuma mutum yace haddathani sahib hadhar dar ma abucin wannan gidan ne ya bani labari ina fata mun fahimta haka duk ya koye sunan mutumin kenan duk mu bahami ne kenan to a cikin isnadin hadisi ina hadisi ya kasance mu bahami ne kuma dha'ifi ne ba a karbar sa to a cikin isnadin hadisi akwai mutumin da ba ambaci sunan sa ba to abinda dai malaki so ya ga mana shine kun ga wannan isnadin aka ce bai inganta ba wancan ma bai inganta ba shi ma na farko hadisin bai inganta ba to amma kuma gashi nan guda uku mun samu to wancan da wannan da wannan sai su hadu sai su karfafa juna sai ya tashi ya zama hadisin ya zama to me hasanul li ghairi ina fata an fahimta abinda malaki so ya kai mu zuwa gare shi ko gaba ɗaya idan ka tattara isnadin guda uku sune su baka me hasanun li ghairihi ko kuma dha'iful munjabir sai hadisin ya kasance ya tashi a matsayin me mai kwarin sa mai rauni ne da mai rauni da mai rauni sai ka hada su idan mai rauni ne shi kadai bashi da karfi sai a mamake shi a buge shi amma sai hada da wani mai raunin irin sa sai ƙara haɗuwa da wani mai raunin irin sai suka zama su uku to kaga da karfin ka ba su kai da gaske ko ba ka bane saboda mai sun yi karfi su ma to shine abin da ake kiyaye Allah ya samu dace wa baqiyatu rajalihi fi qatil ragowar malaman da suke cikin ragowar mazajin da suke cikin hadisin dukkanin su amintattu ne to wannan shine karshen wannan mas'ala da muka karanta ina gani ana zamu daga ta saboda idan muka shiga mas'ala ta gaba lokacin zai jadewa Allah ya samu dace insha Allah ta'ala asati mai zamu je ake hakan kabari shine abin da zamu ji ya shari'a saboda hakan kabari shi ma ibada ne yadda ka san zaka je ka koyi yadda ake sallah da azumi to shi ma hakan kabari kamar haka kamata a koyi shi saboda haka ibada ne dole ne mu koyi yadda ake hakan kabari domin mu yi shaidar shari'a ta tanadar shine zamu ji sati mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh